سيدنا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara yabo da jinjina ga Allah mai girma da buwaya da ya tattara fusakunmu a wannan maktaba tamu mai tarun albarka, maktabatu darul ilmi wanda ke wannan unguwa ta Manawasi a nan fadar jihar Gombe, domin gabatar da wata ƙwaryar nasiha ko muhadara ko duk abin da dai aka bata suna wanda zai dace da ita a wannan maktaba ta mu mai tarun albarka a wannan yini na ainihin Laraba, ko yinin Laraba wanda ya daidai 15 ga watan Al-Muharram, watan ɗaya a musulunci, wanda shekarar hijira yau 1445 daidai da 2 ga watan 8 miladiya 2023. Barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba domin tattaunawa kan abin da ya shafi mu kai tsaye a matsayinmu na musulmai. To babu shakka wannan maktaba ta mu ce, ƴan gida ne mu a wannan maktaba, sai dai mu ce muna yi wa bakinmu maraba lalima da zuwa da fatan alkhairi, kuma Allah ta'ala ya haɗa mu a ladan gaba ɗaya. To ba tare da ya tsawaita muqaddima ba, kamar yadda sanarwa ta gabata a kafafen yaɗa bayanai na zamani da kuma gurabiyan karatuttukanmu da aka sanar da wannan muhadara, an ba ta take ko laƙabi da as-sabru indal ibtila, haƙuri a lokacin jarabawa. To babu shakka waɗanda suka yi hange da sanyawa wannan muhadara wannan suna ya dace da ita, musamman a irin wannan lokacin. Dukkan musulmi wanda Allah ta'ala ya kaddare shi da hankali, kuma hankalinsa iya da hankali kamar yadda Malam Albani yake faɗa, to babu shakka zai san irin yanayin da ake ciki a yau, wanda babu abun da ke gare mu illa mu yi taka tsantsan mu tabbatar da bamu kaucewa shari'a ba a dukkanin tsananin rayuwa da yake faruwa ga al'ummar musulmi a mabambantan lokuta. Allah ta'ala ya mana gamdakatar, kuma ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya kuma ya ba mu ikon kauce masa. Muna dab da fara gabatarwa sai ɗaya daga cikin manyan malamanmu, wato Malam Ibrahim Musa Albanin Kuri, wanda Allah ta'ala ya kaddare shi da zuwa wannan maktaba domin sanyawa wannan haduwa ta mu albarka. Akramaka Allahu, muna fatan alkhairi, barka da zuwa, kuma Allah ta'ala ya hada mu a ladan gaba daya tare da maraba lali ga sauran manyan baki, dattawan mu ga sunan, da sauran matasa da dalibai, ƴan uwa, abokan ilimi, dukkan muna yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Mu sani cewa al-ibtila wa'adun min Allah, ita jarrabawa ɗan adam musulmi ya tsinci kansa a yanayin jarrabawa, to wannan alƙawari ne daga Allah. Allah ta'ala ne ya alƙawaranta wannan da kansa. Yasa ɗaya daga cikin manyan malamanmu a Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantami, Allah ta'ala ya ƙara mai lafiya, sai yake cewa kada ma ka yi addu'a ka ce kar Allah ya jarrabe ka, kamar ɓatawa kanka lokaci kake, domin Allahn alƙawari zai jarrabe mu, sai dai ka yi addu'a Allah ta'ala ya baka jarraba wanda za ka iya ci, ya baka jarraba wanda imaninka zai iya ɗauka. Wannan shi ne addu'a da kowane mumini zai yi, amma ba a addu'a kan kar Allah ya jarrabe ka. Alƙawarin Allah na jarrabawar ya gabaci addu'a taka, domin Allah ya yi rantsuwa a gurabe daban-daban cikin Alƙur'ani cewa sai ya jarrabe ku da nau'o'i kaza da kaza da kaza da kaza. Saboda shi jarrabawa wa'adun min Allah, alƙawari ne daga Allah. As-sabru indahu ibada, kuma haƙuri yayin jarrabawa ibada ne. Ga jarrabawa ga haƙuri, jarrabawa alƙawari ne na Allah sai ta faru, kuma kai a matsayinka na musulmi mai imani, to haƙuri yayin jarrabawar ibada kake. An bayyana wannan, saboda wajibinmu ne mu yi haƙurin nan, haƙuri na zuci da na gaɓɓai. Akwai haƙuri wajen kame baki daga raki ko ƙorafi, akwai kuma haƙuri da gaɓɓai za su yi wanda ba za ka aiwatar da su ba wajen aikata haram, wajen aiwatar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ma, duk irin tsananin rayuwa da ka faɗa a cikinta. Yusibul mumini ainda, dukkan mumini Allah ta'ala ya yi alƙawarin bahi sakamako na lada har idan ya yi haƙuri cikin jarabawa. Duk mumini akwai alƙawarin Allah a kan shi, matuƙar ya tare kansa ya yi haƙuri a yayin da Allah ya jarrabe shi da dukkan nau'o'in jarabawa, to Allah ta'ala ya yi alƙawarin zai mai sakayya da alkhairi, zai kuma yi sakayya da lada, zai mai sakayya da abin da kuɗi bai iya siyan shi. A Ƙur'ani a cikin suratul Baqara Allah ta'ala yake cewa walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, sai ya ce wa bashiri sabirin alladhina idza asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Allah yake cewa tabbas zan jarrabe ku, wa suna cewa nan akwai wawul qasam ko lamul qasam, akwai muakkidatul kalam ga wawu ga lam, duka suna nuna ƙarfafa zancen daga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya rantsuwa cewa tabbas sakika zan jarrabe ku bi shay'in, da wani abu cikin ɓangarorin abin da Allah ya ƙida yau da kansa. Na farko ya ce minal khawf, akwai jarrabawa da Allah ya alƙawaranta na tsoro da zai shimma wa'ansu daga cikin masu imani. Wannan tsoro kuma tun lokacin da sahabbai suke tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai lokacin da in za a yi yaƙi tsoro yake cimma zukatansu. Akwai gunda Allah ta'ala yake faɗa game da ghazwatul ahzab, wanda yake cewa balagatul qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa, akwai lokacin da tsoro ya cimma zukatan wa'ansu daga cikin sahabbai har zuciya ta yi kamar ta fito ta makoshi domin tsoro. Annabi Musa Allah ya ba mu labari cewa fa awjasa fi nafsi khifatan Musa, lokacin da saharata fir'aun suka jefar da hibaluhum wa aysiyuhum, a lokacin Annabi Musa sai ɓoye wani tsoro da ya zo a zuciyarsa. Annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya yi baki ya kawo musu abinci ba su ci ba, nan ma sai wani tsoro a zuciyarsa cin masa. Saboda duk wannan wani nau'i ne wanda Allah ya alƙawaranta zai jarraba masu imani, akwai tsoro ciki wal ju' da kuma yunwa. Da yunwa, manzon Allah yana cewa ku roƙi Allah tsari daga yunwa, fa innaha bi'satul batana, domin ita ce mafi munin abin da ciki ya ɓoye. Saboda yunwa tana cikin jarrabawa, ko ƙarancin abincin kai tsaye ko tsadar abincin a kasa saya, kamar da irin yanayin da muka tsinci kanmu a ciki a yau kenan. Saboda yunwa tana cikin jarrabawa, kuma tana cikin irin alƙawarin da Ubangiji zai jarrabe mu da ita. Sannan wa naqsin minal amwal, sannan tawaya daga cikin dukiya, ko a yi noma amfanin ya ƙi kaiwa gaci, ko gobara ta zo ta lamishe ma wani ɗan jarinka da kake da shi, ko ɓarayi su sace, ko jarrabawan rayuwa ta faɗa, da dukkan wani abu dai wanda zai iya kawo salwantar wannan dukiyar. To kai musulmi in hakan ta same ka, to ka tabbatar da dama alƙawari ne daga Allah. Hakanan wal anfus, hakanan kayukan, wa'an sun fassara wannan da mace-mace da ake yi, ɗan uwanka, amininka, wani shakekinka, wani masoyinka, wata masoyiyarka, Allah ya karɓe ta. Wa'an su kuma sun fassara da irin jarrabawa da za ta same ka a karan kanka ta jinya, abinda zai shafi gangar jikinka, a ce ka makance la qaddar Allah ko ka kurumce ko ka karye ko ka ji rauni ko da wani abu makamantan wannan sannan Allah ya ce wa thamarat sannan akwai jarrabawa zata zo a bisa ƴaƴan tsirrai da kuka shuka amfani na lambuna ko na gona abinda aka noma ko aka shuka ko ake renan sa domin ya kai lokacin da zai nuna amfane shi to sai Allah ya kawo ta ja'ifa abin ya ki kaiwa yanda ake bukata wanda din nau'o'i ne da Ubangiji ya kidayausu cewa dukkan musulmi ya kwana da shirin Allah in ya so zai iya jarrabar sa da ɗaya daga cikin waɗannan amma sai yake cewa bashiri sabiri da ƙarshe dukkan masu hakuri game da jarrabawa da Allah zai musu to Ubangiji ya ce a musu albishir ai musu albishir to sai Allah ke faɗa siffar irin waɗannan bayi nasa masu hakuri yayin jarrabawa sai Allah ke cewa alladhina idza asabatu musiba sune wanda in wata jarrabawa da wata bala'o'i suka same su daga Allah za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna Allah ne kuma ga Allah za mu koma manzon Allah ya koyar da addu'a yayin musiba hadisi Imam Nawawi Allah ta'ala ya kare yadda da shi yake cewa duk wanda wata musiba ta same shi yace Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni bi khairin minha ya Allah ka ketarar da ni ka tsallakar da ni game da wannan musiba sannan ya Allah a ka mayar min da madadin ta mafi alkhairi to ma'aikin Allah ya ce in dai kai wannan to akwai alƙawari na Allah zai mayar ma da abin da ya fana ka alkhairi kuma wannan ya faru ga Ummu Sulaim Allah ta'ala ya kare yadda da ita lokacin da mijinta ya rasu sai ta tuna abinda manzon Allah ya koya musu cewa idan musiba ta so ga abinda za a fara sai ta faɗi wannan diki ne amma take ganin samun miji irin nata a fahimtar ta zai wahala amma zuciyarta ta yadda da abinda manzon Allah ya faɗa ta faɗa imanin wa yaqina tana gama iddar ta kaba sai ma'aikin Allah ya aiko a faɗa mata zai nemi aurenta kaga ta samu abin da ya linka biliyan sau biliyan sau biliyan ba iyaka kan abin da ta rasa alkhairi tunda samun manzon Allah miji a gun kyamace ba abin da yafi wannan alkhairi a duniyar ta kuma da lahirarta amma kokari kamar yadda Hausawa suke cewa karfin hali barawo da sallama sai ta ce eh ta yadda amma aje a faɗa wa manzon Allah tana da sharuɗi saboda ka yan gaje neman aure ta ce ni fa kaza to ba kai aka fara yiwa ba hata shugaba an masa dan aika ta ce ka faɗa masa cewa ni mace ce mai kishi kuma ni ba yarinya bace na tara shekaru sannan kuma ina da yaya ka faɗa manzon Allah wannan dan aika da yaje ya faɗa wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan cewa ta aminta amma ga sharadin da ta ce ita ba yarinya bace ita kuma tana da kishi ita kuma a ina shin tana da yaya sai manzon Allah ya ce aje a faɗa mata kishinta zan roki Allah ya yi mata ko ba shikenan ba tsufanta bai dame ni ba inji manzon Allah ni da ba auren sha'awa nake ba in kun kula da duk matan manzon Allah kafatanin su dukkan su zarawa ne in banda da na Aisha alaiha salam ita kadai ce aure ta Abu Durwa amma duka zarawa ne ƴaƴa kuma wannan ƴaƴana ne inji manzon Allah duk ƴaƴan al'umma nan ƴaƴana ne ma'aikin Allah ya mayar a faɗa mata wannan amsa to kun ga ashe ruko da irin abin da manzon Allah ya faɗa yayin jarrabawa to babu shakka iya cin abin da dan adam zai samu rabo a duniya da lahira Allah ta'ala ya samu dace a wata ayar Allah ta'ala yake cewa zan jarrabe ku har sai mun bayyana hatta na'lam nan ilmu zuhur kamar yadda malami suke faɗa har sai Allah ya bayyana almujahidin minkum wasabirin sai Allah ya bayyana mujahidai a cikin ku masu yi da gaske masu tsayawa kan musulunci da imani tsayuwa irin tsayuwar mai daka ba abin da zai jijjige su da kan imani sannan wasabirin sai Allah kuma ya bayyana masu hakuri a yayin jarrabawa cikin ku Allah ya ce hatta maganganun ku na yau da gobe Allah ya ce sai na jarraba ku a kansu a wata ayar Allah ta'ala yake cewa tabarakallazi bi yadihil mulku huwa ala kulli shay'in qadir sai ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shine ya halicci al-maut wal hayat, ya halicci mutuwa da rayuwa. Saboda ni Allah ya halicci mutuwa da rayuwa, sai ce liyabluwaku ay liyaktabiraku, domin Allah ya jarraba ku, ya jarrabe ku a fagage da yawa na rayuwa. Sannan kuma ayyukum ahsanu amala, bai ce ayyukum akasaru amala ba, sai ce ayyukum ahsanu amala. Wane ne cikin ku zai fi kyauta ta aikin sa lokacin jarrabawa da lokacin kuma da ba na jarrabawa bane? Wane ne cikin ku zai kyauta ta aikin sa yayi dan Allah, yayi akan doran alkitabu wa sunna? To wannan shine abin da Allah ya halicci mutuwa da rayuwa don su, jarrabawa sannan kuma ihsanul amal, kyauta ta aiki. Wa huwal azizul ghafur, Allah shine al aziz mabuwari, al ghafur ko mai yawan gafara. Allah ta'ala yake fadi bayan ya ce alif lam mim, sai ce ahasiban nasu ay yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fattanna alladhina min qablihim fayala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamu alkadhibi. Allah yake cewa bayan ya bude da Allahu alim bi muradi bi zalik, sai ce ahasiban nasu, yanzu mutane suna zaton, zato kuke yi dama? Allah ya bar ku haka kawai, ya bar ku sunan haka kawai, ba jarrabawa, ba taba nan, ba taba nan. Allah ya bar ku kawai kullun lafiya kalau, yau lafiya, gobe lafiya, wata mai zuwa, shekara, shekaru, ba wani abu na jarrabawa. Allah ya ce wannan zaton kuke yi, an yutaraku, Allah ya kyale ku, an yaqulu amanna, dan kun ce kun yi imani ko ahlus sunna ne, shikenan sai Allah ya kyale ku. Wa hum la yuftanuna, shin ba za a jarrabe su ba? Ma'ana duk wanda yake wannan zaton, Allah iya ce ya dauke wannan zaton. Imaninka da rukunka da sunna ba zai hana Allah ya jarrabe ka ba. Yarintarka, girmanka, haddan alquraninka, tarun iliminka, to ba zai hana Allah ya jarrabe ka ba. Kai hasali ma ku ne na gaba gaba wajen jarrabawa. Domin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ashaddu nasa bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal, a cikin gamayyar mutane halittun Allah wanda Allah ya fi jarraba su ne annabawa. Ka san dai Allah ba zai jarrabi annabi dan baya san sa ba, an fahimta? Kuma Allah ba zai jarrabi annabi dan iya zunubi ba, sai dan ya daukaka matsayinsa da darajarsa gobe al-kiyama. To mu su ne namba 1 wajen jarrabawa. Sannan ma'aikin Allah ya ce amsal fal amsal, sannan 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 haka, mabiya mabiya mabiya. To lalle ilallah, in kun ce kun yi imani, to ku bude kirji, ku nada gammo, domin ku saurari jarrabawa daga Allah. Allah yake na jarrabi waɗanda suka gabace ku, fattanal ladina min qablikum, jarrabawa tun daga annabawa, kai tun daga annabi Adam abul bashir, tun da kansa aka fara jarrabawa. Ga jarrabawan nan ta zo a Qur'ani, lokacin da Allah ya halicce shi, ya Adam muskuna anta wa zawjuka aljanna fakula ragada min haythu shi'tuma, amma sai ce wala taqraba hadhihi shajara, wannan jarrabawa ce. Duk abin da ke cikin aljanna an baka dama kai komai da shi, amma ga wannan bishiya kwai dai kar ka kusance ta, daga na jarrabawa ta shiga. Shi dan yayi tabi, ya binan ya binan ya binan, fa waswasalahuma shaytan, shi dan ya dinga masa waswasi akan wannan bishiya da ubangiji ya hane shi, har sai da yaje ya ci mata jarrabawar da aka masa bai ci ba. Daga nan Allah ta'ala ya ce bashin bance muku ma alaman anha kuma antil kuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Annabi Adam ya tabbatar da kan cewa ya fadi jarrabawa. Wa asa adamu rabbahu fagawa summa rabbahu fagawa summa jitabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada. Saboda haka annabawa sune gaba gaba wajen jarrabawa, domin sune suka fi kowa imani. Kuma Allah ya jarrabi waɗanda suka gabace mu, sannan kuma ya bayyana masu gaskiya, kuma ya bayyana maƙaryatacin imani. Ya zo cikin hadisi, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan Allah ta'ala iya san bawa, ibtalahu sai jarrabe shi. Soyayyar Allah ga bawa ba wai tana nufin ya tara mai kuɗi ba, ko ya bashi matsayi, ko ya bashi yawan ƴaƴa, ko ya bashi shekaru, a'a. soyayyar Allah ga bawa daga cikin abin da Allah yake nuna kaunarsa ga bawa akwai jarrabawa wanda jarrabawa nan zata iya ƙara masa imani kuma zata iya mai sanadiyar goge zunubai da kankare masa zunubai a gun Allah a wata ruwayar manzon Allah yake cewa yusmin idan Allah iya san bawa sai ya jarrabe shi sai ya dora mai jarrabawa a rayuwarsa waɗannan hadisai ya ƴan uwa da ayoyi duka suna nuni kan cewa jarrabawa a gun mai imani a gun Allah alƙawari ne alƙawari ne kuma abin da ake fata ka dinga addu'a wajen Allah ta'ala ya jarrabe ka kan abin da imaninka zai iya dauka domin hadarin imaninka in bahi da karfin daukan jarrabawa to daga nan ake faduwa warwas a jarrabawa wani mutum ma ya nemi jefa kansa cikin fushin Allah subhanahu wataala takaitattun musalai ga manya-manyan bayin Allah annabawa da Allah ya jarrabe su farko annabi Ibrahim alaihi salam jarrabawarsa a gida ne tun daga gida ta fara mahaifinsa da mahaifiyarsa da ƴan uwansa duka ba musulmai bane kuma shi annabin Allah ne manzo ne mursali kun ga babu shakka wannan rayuwar zata cika da jarrabawa domin sun samu bambanci na manufa da aqida da addini shi da ne amma dukkan samansa da gefe-gefensa duka ba musulmi bane Qur'ani ya bamu wannan labarin a surori da yawa annabi Ibrahim ya sha fama da jarrabawa har ma da ƙarshe aka yi yunkurin a kone shi ma gaba daya suka yi meeting a tattara makamashi a tara domin a kawo annabi Ibrahim ya kone shi annabi Ibrahim alaihi salam Allah ta'ala ya sanya masa aqida da tsayuwa da jajircewa tun iya samartaka walaqad atayna ibrahim rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin mun bahi shirir mu tunda tun kafin ma ya fara wannan da'awa Allah ya kimsa masa shiriya a zuciya annabi ibrahim alaihi salam kuma lokacin da ya je rugurguza gumakansu suke cewa qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim suke cewa ai mun ji wani matashi yine fatan wani saurayi yadhkuruhum yana aibata su ma yuqalu lahu ibrahim ana ce masa ibrahim alaihi salam sunansa kenan mun ji ya aibata su yayin suka ce fa'atu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun ku zo da shi amma imda a tsiye shi a gaban mutane domin a shedar da shi abin da yayi gaskiya ne ko ba gaskiya bane to idan mun duba siyakin alqur'ani a wannan ayar da wasu ayoyi makamantan wannan to a irin wannan rayuwar tamu ta yau akwai lokacin da waɗancan kafiran ma suka bi mu hankali ayi hakuri in usulubin yayi tsauri yanzu hukunci nawa ka yanke baka yi bincike ba labari nawa ka adar baka bincika ba comment nawa ka yi a Facebook ko a WhatsApp ko a ina ne baka san me source na labarin ba mutum nawa ka cewa barawo mutum nawa ka cewa mazinaci mutum nawa ka cewa dan ta'adda mutum nawa ka cewa mujrimi alali meye tabbacin ka ga magana da ka faɗa da yawan mu shedan ya zame kafar mu faɗa wannan wajin muna hukunta mutane da ra'ayin mu da san zuciyar mu kawai to amma ka duba duk da kafirai ne kuma waɗanda suka gaya musu labarin ƴan uwansu ne sun ji annabi Ibrahim alaihi salam iya aibata wannan gumaka amma kai tsaye ba su ce a je a haushi da duka da sara ba sai suka ce a fa'atu bihi ala a'yunin nasi ku zo a tara mai jama'a a shedar da shi akan abin da ya aikata gaske ne ko ba gaske bane ba irin wannan siyakin Bilkis wanda Qur'ani ya ba mu labarin ta ita ma irin wannan ya same ta lokacin da annabi Sulaiman alaihi salam ya aika huda ya aika mata wasiƙa da yaje jefa wasiƙar take cewa ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim allatu alu alayya wa atuni muslimin قالت يا أيها الملأ أبتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين ده كرشه دي da shi alhudahud yake fadawa annabi Sulaiman cewa inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utir min kulli shay'in wa laha arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yastajuna lishamsi min dunillah fadayyana lahum ash-shaytanu wa a'malahum fasaddahum an-nas'ani-sabili wa hum la yahtadun Allah yasjudu lillahi alladhi yukri al-kaba fi samawati wal ard wa ya'lamu ma yukufuna wa ma yu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim yace qala sananzuru wannan shine mahallu shahi asadaqata am kunta min al-kadhibi yace ka alhudahuda dukka bani labari din naji abin da ka fada amma zan bincika gaskiya ka fada ko akasin gaskiya ka fada a tawagasa yake kuma Allah ya hore masa shi gaba da baya amma lokacin da ya kama yi labari bai karba gaba ɗaya ba yace zan bincika nawa kaza ga yau nawa kai hirar su kaci naman su amma ba ka da tabbacin abin da kake faɗa akan su wannan iya cikin hadarin da al'umma suka faɗa a ciki a yau har ahlus sunna amma wanda ba ahlus sunna ba to annabi Ibrahim alaihi salam aka ce fa'tu bi ala ayunin nas la'allahum yashhadun قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم تambaya suka yi masa ibrahima kai ne ka aikata wannan ga allolin kai ne ka sassare su ka gudiddabe su sai shi a ai babban su ne musu ai sun mai rashin kunya ne fa alahum kabiruhum hadha sai ce fasaluhum in kanu yanqiqun dama wa'azin da yake so yi kenan ku tambaye allolin mana in suna magana waye musu wannan sai suka tsaya suka yi tiris ai ka san ba sa magana ai ka sani sai ce yanzu kun kuke bautawa abinda baya ji baya gani ma la yanfa'ukum shay'an wala yadurruku uffillakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun sai su kalu harriquhu azwa kone shi ma wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku taimaki allolin ku har za ku yi ku kone shi wannan a kone shi ne hukuncin da aka yi masa to wannan kadan ne daga cikin jarrabawa da ta sami annabi Ibrahim alaihi salam annabi na biyu a gurguje annabi Yunus alaihi salam annabi Yunus alaihi salam jarraba wasa shine iya ta wa'azi ga mutanansa suka ki imani sai kai karan su gun Allah subhanahu wataala sai ubangiji ya bashi lokaci ci in lokaci kaza yayi ka fita daga garin zan halakar da al'ummar gaba daya to annabi Yunus alaihi salam bai jira wannan lokacin ya cika ba sai fita amma imta lokacin da Allah ya sanya masa ka fita to lokacin bai bai fita fitan nan da yayi sai Allah ta'ala yi fishi domin ya ce ga lokacin da za a yi kuma lokacin bai ba aka yi kuma malamai suna ce al'umma suka zo suke ta neman su za su yi imani dai ba su same shi ba iya fita faltaka mahul hutu wa huwa mulim kawai yanda ake fada ga su malamai suna zaune sai shiga jirgin ruwa zai haye ruwa ya tafi to iya cikin jirgin ruwa inda malaman tafsiri suke fada wallahi alam bi sihati hadi al-qissa sai jirgin ruwan yake tangal kaman zai kiba a ka'idar sa wannan lokaci inda jirgin ruwa da mutane yake wannan alamun faduwa sai ayi ƙuri'a idan an yi ƙuri'a duk wanda ƙuri'a ta fadawa to kamar yayi wa ubangidansa laifi ne kamar ya gujewa ubangidansa daga nan ƙuriya ta fada kan annabi Yunus alaihi salam sai aka jefa shi a ruwa kawai ana jefa shi a ruwa sai kifi ya hade shi yine faltaka mahul hutu huwa mulim da kifi ya hade shi to sai Allah ya taimake shi tauhidinsa bai gushe ba qur'ani yake ba mu labari cewa wa zannun idhahu mughadiban fa zanna allan naqdir alaihi fanada fi zulumat Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin sai kama tasbihi iya cikin duhun kifi yake tasbihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ba wani abin bauta da cancanta sai kai ya ubangiji babu shakka na zalunci kai da malamai suke cewa da mala'iku suka ji wannan tasbihin daga annabi Yunus he suke cewa maza a bude mai kofofin sama wannan tasbihin ya dangana ga ubangiji domin wannan maryar ta saba ambaton Allah ba lokacin tashin hankali ba mun saba jin tasbihinta da ambaton ubangiji lokacin da tana da tsalafiya kalau yasa ma aikin Allah yake cewa ta'arraf ila Allah fi raka ya arifuka fi shidda kai kokarin sabo da Allah a lokacin da kake cikin wadata da walwala sai Allah kuma ya san da kai ma'ana ya kama tanyo da agaji a kusa a lokacin da ka fada bala'i annabi Yunus alaihi salam ubangiji yake cewa falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa bi batnihi ila yawmi ba'thu ba dan ya kasance cikin masu tasbihi ba bai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba to da wannan kifin ya zama kabarin sahara na alkiyama fanabaznahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna alayhi shajaratan min qatin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu bihi famatta'nahum ilahin ubangiji yake cewa sai muka tirsasa kifin cikin sai dinga har gutsawa kifin yazo bakin bodar ruwan sai ya ama yadda annabi Yunus alaihi salam kine fanabaznahu bil ara akan tudu ya ama yadda shi wa huwa saqim iya mai baki da lafiya a to ai Allah ne ma ya shi da kwanansa ko kifi ya hade mutum ina zai sha numfashi har gaba ma da tashin hankali ma sai sa mutum ya mutu ai ya zauna lokaci a cikin cikin kifi ba gaba ba baya Allah ya ce aka amayar da shi jikinsa yayi rauni ba lafiya wa ambatna alaihi shajaratan min qatin da yake annabawa su ne ulaikal muqarrabuna a lokacin sai Allah ya halicci bishiya malamai suna ce bishiyar kankana ko tsuron kankana Allah ya halicce shi a kusa da shi ya ci jikinsa zai dawo yayi karfi daga nan Allah ya sake tura shi wajen waɗannan mutane mi'ati alifin sama da mutum 100,000 aw yazidun ko sun fi haka fa amanu bihi duk suka imani da shi to wannan annabin Allah ne Allah ya jarabe shi da rayuwa a cikin kifi a ruwa da rashin lafiya kai kuma waye kai da zaka ce Allah ba zai jarabe ka ba annabi na gaba annabi Musa alaihi salam ga yanda suke ta taburza da Fir'aun dukkan mu nan ba wanda bai san dan wani abu ba a cikin abin da ya faru tsakanin Fir'aun da annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya rayu cikin jarrabawa mafi girma ya rayu a gidan mutumin da shine babban makiyin Allah a duniya kuma shi kuma annabin Allah ne rayuwar an yi ta cikin jarrabawa tun annabi Musa tun iya jariri Allah ke jarrabar tun a iya jariri domin an haife shi a shekarar da Fir'auna ya aika a dinga mai sai aidin gano jarirai maza da aka haifa a kai su yaqtuluna abna'ahum wa yasahiru nisa'ahum a wannan shekara ka annabi aka haifa annabi Musa alaihi salam Allah ta'ala yake cewa wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa iza kibti alaihi falqihi fil yam sai yace wala takafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin annabi Musa Allah yace yi wa mahaifiyarsa wahayi ki shayar da yaronki amma lokacin da kike ji tsoro za a zo a yanke shi falqihi fil yam ki je ba shi a ruwa kawai Allah ya ce wala takafi wala tahzani kar ki ji tsoro kar ki ji bakin ciki inna radduhu ilayki zan da miki da danki wa ja'iluhu min al mursalin zan sanya miki cikin manzanni ubangiji yayi wa mahaifiyar annabi Musa wahayi na ilhama yake faɗa mata wannan falataqahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana Allah ya ce sai dakarun fir'auna suka ci karo da annabi Musa a ruwa liyakuna lahum wannan lam din suna cewa lamul aqiba ce liyakuna lahum aduwan wa hazana karshen fim din fir'auna zai kasance makiyi kuma wanda zai cusa musu bakin cikin da ba zai fita ba har abada kine liyakuna lahum aduwan wa hazana haka ya faru kuma suka dauko fir'a annabi Musa alaihi salam cikin akwati suka kawo gaban fir'auna matan su take cewa la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakidahu walada kar ka kashe shi akwai yiwuwar ya amfane mu sai malami yake cewa wannan kalmar da ta fada sai Allah ya sanya mata imani domin taso abinda Allah yake so ka kyale shi akwai yiwuwar zai amfane mu ai ko mu rike shi dama daga nan matan fir'auna take fada masa wannan aka bar annabi Musa ya rayu gidan Fir'aun da ya dawo a matsayin manzo yake yi wa Fir'auna wa'azi sai Fir'auna yake wa Annabi Musa gori alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-ghafirin qala fa'altu wa idhan wa ana min ad-dallin fafarartu minkum lama kiftukum fa habli rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin. Ubangiji yake cewa Fir'auna ya ce Musa da kazo kana cewa kaza kaza abautawa Allah daya shin ba anan gidan muka rene ka bane alam nurabbika fina walidan kana yaro ba anan ka rayu bane wa labista fina min umrika sinin kuma ka zauna shekaru da yawa anan ba anan ka rayu bane ai ka aikata aikin da muke aikatawa saboda kai ma ka zama kafirin kenan ka rayu a gidan ka aikata aiki irin namu. Sai yake ce ai fa'altu wa idhan wa ana min ad-dallin imma nayi a lokacin ban sani ba ai kuma Ubangiji baya kawo mutun laifin da bai sani ba amma lokacin da Ubangiji ya mun baiwa sai na gudu na barku fafaratu minkum lamma kiftukum fa habali rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin da karshe dai sai da takaita kawo Fir'auna yace a zo a kure Annabi Musa alaihi salam aka tara matsafa domin ana ganin mu'jizar da yazo da ita kamar tsafi ne Annabi Musa mu'jizar ta haɗiye wannan tsafin nasu duka kuma suka yi imani da Annabi Musa Fir'auna no bakin ciki kan bakin ciki to daga nan sai ce ko a daura damara aje a kashe Annabi Musa ma gaba daya ma da shi da mutanansa ma gaba daya an Allah yake ba mu labari cewa falamma tara'atul jama'an qala ashabu Musa inna la mudrakun falamma tara'al jama'an kai falamma tara'al jama'an qala ashabu Musa inna la mudrakun qala kalla inna ma'a rabbi sayahdi Fir'auna ya bi su Musa alaihi salam da jama'a sa gaban su ruwa bayan su Fir'auna ya biyo za a kashe su gaba daya mutanen Annabi Musa suke ce a shikenan tamu ta kare inna la mudrakun ai riske mu ai sai Fir'auna Annabi Musa yake ce musu kalla ku daina wannan maganar inna ma'a rabbi sayahdi Ubangiji na iya tare da mu kuma zai ba mu mafita daga nan Allah ya ce ka dau sanda ka bigi ruwan da ke gabanka ya dau sanda ya bigi ruwan sai ga hanyoyi sun fita duk wannan jarrabawa ce daga cikin jarrabawa Annabi Musa sai da ya tafiyar kafa tun daga Misra har Isra'ila ta yinsu tun daga Egypt har Isra'il tun daga Misra har Palestine lokacin da ya ainacin kisa na kuskure kuma ya ce qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara la innahu huwal ghafurur rahim ubangiji nayi kuskure ka gafarta mu Allah ya ce na gafarta ma amma duk da haka sai da Fir'auna ya tura a kamo Annabi Musa a kashe shi Annabi Musa wani zo yake cewa innal mala'a yattabiruna bika liyaqtuluka sai ce fakhruj inni laka minan nasihin fa kharaja minna khaifan yataraqab qala rabbi najjini min al-qawmi adh-dhalimin falamma tawajjahat ilka madina qala asara bi an yahdiyani sawa as-sabil sai da taka daga kafarsa tun daga Egypt har madin can Isra'ila ta yanzu Annabin Allah ne sun yi magana da Allah ba da wasdar mala'ika ba amma Allah ya kamai wannan jaraba Annabi na gaba a gurguje daga cikin jerin annabawan da Allah ta'ala ya jaraba Annabi Yusuf alaihi salam shi ma jarabawarsa daga gida ta fara suke cewa mu muna ganin Yusufu akuhu ahabu ila abina minna ai Yusuf da dan uwansa mu muna ganin an fi son su akan mu ai wa nana usba ga mu ko mu ne zarata mafi yawa daga 1 zuwa 7 8 suna usba har ma suke cewa inna abana lafi dalalin mubin lalle baban mu kam son su ya ebe masa hankali da yawa an fahimta kasanta ka zan a fasara irin wannan da abin da ya shafi annabin Allah a hankali yake kaji ko yawa ba za ka ce fi dalalin mubin ka fasara ka mina zaka fasara kan kowa ba malami sun ce ba zai yi ba saboda haka daga nan abu ya fara hatta kai ta kawo aka ce uqtulu yusufa aw itrafufu ardan yaklu lakum wajhu abikum wa takunu min bahri qawmin salihin akai ya ji ma annabi yusuf din suka ce dayan yace ala taqtulu wa alqufu ga yabatul jub kar ku kashe shi amma ni shawara ta a samu ni kururun murijiya a jeba hi ciki kuma haka akai suka jeba hi rijiya daga nan jarrabawa ta biyu aka zo aka fito da hi daga rijiya aka sai da jibawa jarrabawa ta uku ya rayu a gidan mai mulkin kasar ko matarsa tace tana bidarsa da lalata jarrabawa bayan jarrabawa warawadatu lati fi baiti an nafsi wa ghallaqat al abwaab wa qala haytalak ko hitalak ko hayyatu laka qala ma'az Allah inna rabbi ahsana masawaya innahu la yuflihu adh-dhalimun jarrabawa daga nan abubuwa suka cakude annabi yusuf da kansa yace rabbi sijuna habbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya ubangiji na zabawa kaina asana a kurkuku hina busu annabi yusuf ya roki Allah ya sanya shi kurkuku kuma ga akai jarrabawa kan jarrabawa jarrabawa kan jarrabawa annabi na gaba a gurguje annabi ayyub alaihi salam shi ma Allah ya jarrabe shi da jinya matsananciya an ce dissa sannan jikinsa ba inda bai kamu da jinyar ba wa ayyuba izna da rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin ya roki Allah cewa ubangiji hakika jinya ta same ni amma Allah kai ne mai jin kan masu jin kai Allah ka bani lafiya fastajamna lahu fakashamna ma bi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin jinyar ta sa ya rabu da iyalansa da dukiyarsa da komai jinya tsabara gen jinya a lokacin malamai suke cewa matarsa tace shedan yazo zai yaudari matar domin ta je gunsa musu tsafi ko sihiri ta zo ta fada wa mijinta annabi ayyub cewa akwai kaza kaza zan je karbo magani daga nan ya san shedan ne yace to in Allah ya ban lafiya sai na miki bulala dari an gane ko daga nan da ya samu lafiya sai Allah yake cewa to bulala darin da zaka yi an sassauta maka samu kamar tsintsiya an gane ko fakudbe digitan fadribi wala tanas ka samu kamar daurin tsintsiya kamar guda 100 ka bigeta da yi ba za ka yi kafara rantsuwa ba Allah ya sassauta masa hukunci annabi na gaba shugaban mu shugaban kowa da kowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma jarrabawa ta same shi tun daga gida ga irin tatabar zada aka dinga yi da su Abu Jahl su Abu Lahab da sauran manyan kafirai ba irin abin da ba a yi masa ba wa idhiyam kurbika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka Allah yace wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin sun yi meeting akan a kashe shi ko a kore shi an gane ko a daure shi Allah yace suna kulle kullen su Allah iya warwarewa Qur'ani yake ba mu labari cewa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun sun yi sanadiyar fitarka daga garinka akan gaskiyarka kuma amma wa'ansu daga cikin sahabbai ba sa so jayyadunaka bil haqq ba'da ma tabayyana suna jayyaya da kai bayan gaskiyar ya ta bayyana gare su annabi Muhammad tsaba jarrabawa da matsin lamba sai da sa ya bar garin Makka ya koma garin Madina hijira ku duba tsakanin Makka da Madina ta kai daga nan Gombe zuwa Abuja an ce sama da kilomita 400 da wani haka ne guwarma da ni ban je ba ga sani idai a mafarki an bayyana an ce ta kai sama da kilomita 400 da wani amma a kafa manzon Allah ya take je wannan go ko ba lafiya bace ta sa rashin lafiya ne ma'ana tashin hankali ne kuma tafiyar ana bin su ba ana bin sawun su an ce duk wanda ya kawo shi hayyan kana au mayitin akwai raƙumi 100 za a bashi suna bin su kuma suna tafiya da sai na Abubakar da shi shine Allah ke cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru thaniya sanayn idhuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana a cikin kogo gauru saur suna ciki sai na Abubakar yake cewa ya rasulullah wallahi dayan su da zai tsugunna ya ci zai gyara takalman sa wallahi da ya gamu sai ya ce ma zanna Allah bi thnaini salisuma me kake zato ne da mutane biyu da Allah ne ukun su ba abin da za su yi mana la tahzan inna Allah ma'ana to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin jarrabawa da ya same shi da abubuwa makamantan wannan bangare na biyu ya ake yin hakuri yayin jarrabawa da kuma bayin Allah manya da Allah ya jarraba wanda Qur'ani ya ba mu labari wansu to ya za mu kasantar da rayuwar mu lokacin da Allah ya jarrabe babu shakka as-sabru ni'ma kabira, shi hakuri ni'ima ce mai girma. Ala man yamunnu Allah ta'ala biha, akan wanda Allah ya mai baiwar hakuri. Duk wanda Allah ya mai baiwar hakuri to Allah ya masa baiwa da ni'ima mai girma. Hadisi ya tabbata cikin hadisin Imam An-Nawawi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu kyauta da Allah zai wa bawa kyauta mafi yalwa mafi girma kamar Allah ya yi wa bawan Allah hakuri. Duk wanda Allah ya bashi hakuri to ya masa kyauta mafi girma. Imma sabru ala ibtila, ko dai hakuri yayin jarrabawa, aw sabru ala ta'a, ko hakuri kan yiwa Allah da'a. An fahimta? Yiwa Allah da'a sai kai hakuri. Ai kana bacci za ce ka dai kai sallar asuba, kana da kuɗi za a ce to lokacin zakka yayi, kana nan kana nan za a ce to ga aikin haji ya zo, kuma an ce duk wanda Allah ya biyawa iko aikin haji bai je ba to shikenan ya mutu bai hude ko ba nazari, kuma dukiya zaka dauka miloyi gaba ya. So daga ita ma kanta yiwa Allah da'a sai kai hakuri. Sannan jarrabawa in ta same ka, kanka ko dukiyar ka ko ƴaƴan ka ko matan ka, sai kai hakuri. Wa alal insani an yuslim bima ya ka'alahu min ibtila'at, wajibin musulmi ne ya sallama ya miƙa wuya akan duk abin da ya tabbata kansa na jarrabawa daga Allah. Wannan shine abin da ake bukata, ka miƙa wuya. Wannan kalmar ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ta yi aiki a kanka. Mu na Allah ne, ga Allah za mu koma, mun sallama masa. Shine ka sallama wa Allah lokacin da Allah ya kama jarrabawa. Wa an yasta'ina alaiha, kuma ka nemi agajin Allah kan jarrabawar. Bi zikiri wal qur'an al karim, wajen ambaton Allah da kuma karanta al qur'ani. Idan mun kula a wannan siyakin mun samu satar amsa guda biyu. Daga cikin abin da zai sassauta ma jarrabawa shine ambaton Allah bisa tafarkin sunna da kuma yawan karanta al qur'ani. Kaga ashe waɗannan abubuwan duka dama bawa mai imani yana yi. To amma a wannan lokacin ya zama wajibi mu linka mu linka, ka ninka kalwa, keɓance lokaci tsakaninka da Ubangiji, kuma ka linka lokaci wajen ganawa da Allah, wajen karanta Alkur'ani. Wannan keys ne guda biyu wanda duk wanda ya rike su to babu shakka jarrabawa ba za ta halakar da shi ba, kuma duk jarrabawa da ta zo masa Allah ta'ala zai bashi mafita. Ɗaya daga cikin magabata Ali Yusuf al-Qaddawi, Allah ta'ala ya masa rahama, ya mutu ƴan kwanakin baya can, Allah ta'ala ya ji kansa ya masa rahama. Yace li sabr fil qur'ani majalan, Yusuf al-Qaddawi yake cewa hakuri yanda qur'ani ya zo da shi, ya zo da shi a fagage da yawa, amma yace yajma'u ahadu amrayni, ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu duk sun jamma'e wannan abubuwan gaba daya. Duk inda Qur'ani ya maganar hakuri ya tara su duka sai ya ba su bangarori guda biyu. Yace na farko imma habsun nafsu amma tuhib, hakuri bangaren sa na farko shine ka tare zuciyarka, ka sa mata shamaki, ka sa mata sasari da linzami da dabaibayi akan abun da take so, kuma Allah baya so. Zuciya tana son fin karfi, tana son zalunci, tana son sin dukiyar wani, tana son matar wani, tana son yar wani, to duk sai kai kokarin sa mata sasari da linzami ka rike ta, ka tafada kan abin da take so wanda Ubangiji bai halatta mata ba. To wannan shine bangaren hakuri na farko, inji Yusuf al-Qaddawi. Kai kokarin tsare zuciyarka akan abin da take so, kuma son nan wanda bai dace da shari'a ba. Kana son dukiyar wani, kana son kazadin wani, kana son kazadin wani, to amma in ka duba ga shari'a bata halattar ma ba, to duk yanda zuciyarka take so ka rike ta, ka sa mata madauri da sasari, ka ta fada wancan abu. To duk wanda yayi wannan iya cikin masu hakuri a rayuwarsa. Amma ka ce kai mai hakuri ne, amma kana cin haram, kana zina, kana cin rashawa, kana cin riba, kana boye masara ita yi tsada, kana boye shinkafa, kana boye kaza, kuma an zo ana cewa na mai hakuri ne, to wani hakurin? Amma ba hakuri a shari'ance ba, tunda wannan iya cikin gabar hakuri mafi girma. Kayi hakuri kan abin da ranka yake so, kuma shari'a bata halatta ma ba, ka kare zuciyarka daga wannan. Yasa manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam, laysa al-qawiyyu bis-sur'a ba mai karfi bane mai bibbige mutane an yi kokowa an yi dabe ka da wannan ya ture wannan yace mai karfi shine alladhi yamliku nafsuhu indal ghadab wanda yake da ikon mallaka zuciyarsa yayi bishi yayi hakuri ya danne kuma Allah ta'ala yace su ne masu samun aljanna wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin araduha as-samawati wal ardu u'ida lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad darai sai yace mi wal kadhimina la ghaiza masu yinke fishi su rike shi suna da ikon zartarwa wal afina anin nas masu abowa mutane wallahu hibul muhsinin Allah ya san masu kyautatawa manzo Allah yace kuma duk wanda aka mai abu iya da ikon ya dau matakin ramuwa bai bai hakuri dan Allah to manzon Allah ya ce a kiyama za a bude aljanna a ce zabe matan hurul aini iya son ransa hakuri iya ja wannan a bangaren hakuri nabi inji su baka zawai yake cewa imma habsun nafsu imma habsuhuma ala ma takrah kuma ko ka tsare ranka kan abin da take kiyama rai baya san walaye baya san takura baya san ba da kudi to sai kai kokarin tilasta masa yayi wannan din an fahimta wanda aka ce ka bada kudi ka bayar wanda aka ce karfinka yayi aiki yayi wanda aka ce ka tahi daga bacci ka tashi wanda aka ce daukan sakali ku fita ku fita rai baya san wannan Allah ta'ala ke ta kutiba alaikumul qitalu huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu ba kwa so ba kwa so wa minal arai man yattakizu ma yanfi magraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir idan an ce wani ya bada zakka sai ji kaman haraji aka rura masa baya so an ce biya kudi ya je maka baya so an ce watan kaza ya kama za a yi kaza baya so to take tilas taranka dan dole tabu wannan to wannan shine hakuri ayan uwa hakuri kan abin da Allah ya haramta hakuri afwan kan abin da Allah ya baka ubani ka aikata hakuri kuma kan abin da ubangiji ya haramta dole ka kirsa sawa zuciyarka ta aikata fa hunaka sabr ala bala'id dunya wa nakabatiha wa nakabatil ayyam akwai kuma hakurin da ake so kai doriya akan wadannan akan bala'ad dunya irin jarrabobi na dunya ga hinan muna ci daga shekara 10 zuwa yanzu aka kirbo ko haramta bayyana daga nan ana nan aka ce in bindigar daji daga nan ana ci aka ce bandis daga nan ana nan aka ce inkidinabil kuma haka bane ne daga nan ana cewa gashi nan bala'o'i aka zo aka end of us aka zo aka yi corona ko duba a wannan lokacin bane awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratin aw marratay duk ga sunan shekara 10 ne fa zuwa yanzu iya cikin bala'o'in duniya ga suna ga tsada ga janye tallafin man fetur gashi nan tunda aka haifi kasar 1960 ko ba a ce an janye mata tallafin tattalin man mai ba sai a wannan shekarar he 2023 din nan wajen shekarun ta 60 ta ma fara tsufa a duk wannan shekarar sai ya tsufa he a wannan lokacin kuma aka ce akwai wani goyo da take wa yanta ta gaji ba za ta iya goyon su ba shine ta yage mayafin ta jefar kuma wani tsararru suka dauka za su rufu da mayafin kuwa ko kuma an bar ku san ya kashe kuma ina ruwan su ba abin da ya dace su amma yin tunan wannan iya cikin bala'o'i na duniya wa nakabatil ayyam da irin dauki dana ta yau da gobe gashi nan tsadar abubuwa bayyanar sabin jinyoyi abubuwa marasa kyau suna cikin nakabatil ayyam labarai da za su tayar ma da hankali abubuwan da idonka zai gane ma mafiya tashin hankali duk muna raye a cikin wannan da wahala ka dau wayar ka buda kai minti 2 ba ga abin da zai bata ma da ba inda kai mai imani ne labarai in ka bude radio haka in ka bude talabijin haka to duka suna cikin jarrabawar rayuwa wanda ya kamata ka tsare kanka daga fada cikin wadannan musu malike cewa wa haza ma la yakalu minu barrun wala fajir wala mu'min wala kafir irin waɗannan bala'o'i ne yau da gobe ba wanda ya kubata daga su mutumin kirki ne mutumin banza ne mumini ne kafiri ne wala sayyid wala musawwid shugaba ne wanda ake shugabanta ne kowa iya ciki ba wanda baya ciki li'annahu raji'un ila tabi'ati al-haya, domin hakan iya dawo zuwa ga dabi'ar rayuwa haka ta kasance dama. Khairul quruni qarnin haka ne duk zamanin da yazo to wanda yake gaban sa ya bi shi bala'i haka zuwa har zuwa kiyama haka za ita. Wa tabi'atul insan, kuma haka dabi'ar dan adam ce. Wa ma ra'ayna ahadan Yusuf al-Qardawi yake cewa ban ga mutun daya ba yuslimu min alamin nafs wa asqamil ban, ban ga mutumin da ya kubuta daga bacin rai ba. Ko akwai musamman masu hankali magidanta ko su ne sahun farko da za a fara buga misali da su, wanda suka san kudin masara, an gane ku, suka san kudin magi da mai, to su za a tambaya akwai mutumin da ya kubuta daga bacin rai ko matarka ko danka ko makocinka, in kai malami ne ko dalibinka, in kai dan kasuwa ne ko yaranka, in kai shugaba ne ko ma'aikacinka, akwai wanda zai kwana 1 2 3 bai samu bacin rai ba da wahala a sau. Sannan akwai mutumin da ya kubuta daga jinya ta jiki, kine asqamil badan, kai iya ciwo, ido yana ciwo, kafa tana ciwo, kaza iya ciwo, ulcer, hawan jini, diabetes, wane ne yanzu nan a galabiyar mun an zo likita ya auna mu da wahala a samu wanda ba shi da jinya, sai dai ta wani tafi ta wani, amma in dai bin kwakwafi za a yi check up din na gaskiya, to da wahala ba a samu wanda ba shi da lafiya, wanda za a sami lafiyar sa garau a wannan hu. Ban kida irin su malam ba da yake akwai Qur'ani an fahimta. Wa fuqdanul ahibba, daga cikin jarrabawa ta zamani akwai kawai zaka rasa abin da kake kauna kawai, ko babanka kuna raye kuna zaune iya ma gata ya fadi mutu ba inda zaka yi, ko gyace marka ta mutu, ko matar ka, ko danka, ko wani shugaban ka da sauransu. Wa khusranul mal, ko hasarar dukiya. Wa iza'un nas, ko haka kawai mutane suna cutar da kai, a kafa tukunyar ka a gari ana zagin ka, ko ba gan hakkin ka ba, ai yayi kaza, ai su ne kaza, ai sun yi kaza. Wa mata'ibul aish, da wahalhalin rayuwa, kine mata'ibul aish. Wa mafaji'atu dahr, da irin razani da zamani yake zuwa da shi. Wa hadha ma qassama Allahu ala huquqihi hina kan, wannan shine abin da Allah ya raba dole sai ya faru, da yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsi min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashiris sabirin, mun karanta ta dazu. Wa mimma yasta'inu mubtala ala sabr, daga cikin abin da zai taimake ka kai wanda Allah ya jarraba da hakuri, an yasta'ina billah, ka dinga neman taimakon Allah. Can an ce bi zikiri wal qur'anul karim ko, to ga na uku shine an yasta'ina billah, ka dinga neman taimakon Allah. Duk jarrabawa in ta zo kar ka nemi taimakon kowa, nemi na Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gare ka muke bauta kai kadai, kuma gare ka muke neman taimako kai kadai ya Allah. Ka dinga kai kokenka da neman taimakon ka zuwa ga Allah. Wayil ja ilahi mahu, ka dinga karkatawa zuwa neman kariyan Allah. Duk inda abu ya zo ma zai halaka ka, zai cutar da kai, to ana so nan da nan ka fake zuwa ga Allah ya kare ka. Fa yash'uru bi ma'iyatihi subhanahu wa ta'ala, kuma kana jin Allah iya kula da kai, Allah ya san da kai. Kar ka dauka Allah bai san da kai ba, kullun kana ji a ranka Allah iya sanar da kai. Wa annahu fihi mayatihi wa ri'ayatihi, kuma kullun ka dinga tabbata da kana cikin kulawar Allah da tsaron Allah. Wa man kana fihi ma rabbi, duk wanda yake cikin kariyar Ubangiji, fala yutam, to ba abin da zai halaka da shi, ba abin da zai cutar da shi. Wasbiru inna Allaha ma'as sabirin, Allah ya ce ku yi hakuri ya ku masu imani, Allah iya tare da masu hakuri. Wa fi kitabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allah iya yi wa manzon Allah magana shi da shi, yake cewa da shi wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, ya rasulullah kai hakuri kan hukuncin da ubangijinka ya yanke ma, domin kai kana kan kulawar mu inji Allah. Fa innaka bi ayunina, kana cikin kulawar mu. Domin muhimmancin hakuri ya 'yan uwa, a lokacin da Allah ya yi wa manzon Allah baiwar alqur'ani, yake cewa inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila, sai ya ce mai fasbir li hukmi rabbik, kai hakuri da abin da ubangijinka ya yanke ma, kai ma kai hakuri in kana cikin wanda jarin su yake kare a wannan zamanin kai hakuri, in kana cikin wanda jinya ta cimma kai hakuri, in kana cikin wanda noman ma bana ka kasa domin talauci da zadar taki kai hakuri, in kana cikin wanda aka kora agun aiki kai hakuri, in kana cikin wanda ka fadi cikin jarabawa kai hakuri, domin shugaba ma Allah ya ce fasbir li hukmi rabbik, kai hakuri kan abin da ubangijinka yake ma hukunci, ba za a canja shi ba. In kai hakuri ma ko ka ki hakurin abin ba zai canju ba, kai hakuri shine fi alkhairi. Fir'aun la'anatullahi alayhi lokacin da zai yi wa annabi Musa fin karfi da jama'ar annabi Musa ya musu fin karfi ya zalunce su, sai annabi Musa yake cewa ga mutanansa ista'inu billah wasbiru, ku nemi taimakon Allah ku yi hakuri. Wannan shine makamin fuskantar dukkan azzalimi, dukkan azzalimi ka nemi